أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان وتا بيرغ وتا جماد الآخرة shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 29 ga watan 12 shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi Allah ya ji kamalan da rahama yan uwa wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen babin da yake bayani game da haramcin sanya hoton dabbobi da sauran abubuwan da malam ya ambata a jikin tufafi ko gini ko duk abin da ake ta'ammali da shi ne yau da kullun yau kuma insha Allahu ta'ala zamu tashi a farkon babu tahrimi ittikhadhil kalbi illa li saydin aw mashiyatin aw zar'in babin da zai bayani game da haramcin ruqan kare illa li saydin sai dai karin da aka rike shi dan farauta aw mashiyatin ko kuma karan da aka rike shi domin gadi ko kuma kiyo aw zar'in ko kuma karan da aka rike shi domin gadin gona to wannan su ne karnukan da shari'a ta halatta za a iya rikarsu ai mu'amala da su kamar yadda mun gabatar da wani abu satin da ya gabata حديث نفرق أتكم بابا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن كربو حديث دق الصحابي عبد الله بن عمر بن خطابي يرد الله تكارة بتاء قريس يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله إراد أمنتي سكارة بتاء قريس ينتي ومن اقتنى كلبا wanda duk ya riki kare illa kalba saydin sai dai karen da yake na farauta aw mashiyatin ko karen da yake na kiyo fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin dukkanin da ya riki wani kare ba waɗannan karnuka guda biyu ba to kullun za a rinka tauye a ladansa a kowace rana qiratani kwatankwacin qiradi guda biyu muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa fi riwayatin wa tarwayar maimakon qiratani sai yace qiratun ladan da za a rinka tauyewa ladan da za a rinka cirewa shine qiratun qiradi guda biyu ma'ana sabanin ruwayar ta faru ne wajen tantance adadin da za a cire daga ladan mutumin da ya ajiye kare karen da shari'a bata bashi dama ya rike ba shine wasu marawaitin suka rawaito da qiradi guda daya abinda za a cire kenan wasu kuma suka ce guda biyu insha Allah ta'ala zamu zo mu dan tattauna maganar malamai game da wannan al'amari wannan hadisi yana mana bayani game da nau'in karen da shari'a ta yadda a rike annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai maniq tana kalmar iqtana an tsago kalmar ne daga alqaniyatu alqaniya shine hiya ittikhadhu shay shine ruqan wani abu ko mallakar wani abu musamman ma la litijarati fihi irin abinda aka rike ba dan ayi kasuwanci da shi ba abinda ka mallaka kawai dan jin dadi ko dan hutu to wannan shine abinda ake ce masa alqaniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mallaki kare sai istisna'i sai yace illa kalba saidin sai karam farauta karam farauta shari'a ta bada dama za a iya rike shi shine karan da mutun yake amfani da shi wajen yin farauta a daji dan farauta ɗaya daga cikin sana'o'i da shari'a musulunci ta halatta ne shine mutun ya shiga daji dabbobin da Allah madaukakin sarki ya ajiye su a daji mutun ya farauto abinda Allah ya sa iya farautowa ya zo ya siyar ko ya ci naman wannan halak ne shari'a ta halatta to tunda shari'a ta haranta ta halatta sana'ar farauta to babu laifi ayi amfani da kayan farautar wajen farauto abinda ake so a farauto galibi sukan yi amfani wancan karen ko dai da tsuntsu ko kuma da kare nace tsuntsu galibi sukan yi amfani da mikiya eh sukan yi farauta da ita sannan sukan yi farauta da kare a nau'in dabbobi sai kuma makaman su wanda suke iya rikewa kwari da baka da takobi da sauransu wanda idan abu ya nisa ya iya harbin sa ko abin da ya kama da haka to shari'a ta hana rike kare a matsayin kawai mutun ya rike shi dan gayu ko dan jin dadi to amma tunda shari'a ta bada dama ayi farauta sai ta ce mafarauta babu laifi su dauki kare a matsayin ala a matsayin wani abin da zai taimaka musu dan kamo abin da suke bukata su kamo dan wani abin idan aka ce kai da shi za ku tsira yafi ka gudu to amma kare nan da nan zai je kama shi to amma shi ma shari'a bata ce kowane irin kare ba sai ta tantance kare eh ba kowane irin kare ake dauka a shiga da shi daji ba a'a sai karen da yake al-muallim shine suke ce masa al-kalbul muallim malamin kare ma'ana karen da aka koyar da shi ilimin shiga daji da ilimin farauta suka ce wanne kare ne yake zama al-kalbul muallim shine karen da idan ka tura shi zai tafi idan ka tura shi zai tafi sannan idan ka tsaye da shi zai tsaya ma'ana idan kai masa tsawa zai tsaya kace kada kai kaza zai yi sannan idan ya kamo abin da zai kamo ba zai ci ba suka ce idan ya da waɗannan sharadai guda uku to zai iya zama kalbul muallim al-kalbul al-muallim karen da yake a masali eh ko an sanar da shi in ka ce al-kalbul muallim kenan in ka ce al-kalbul muallim kuma shi karen ne malami kowanne zai iya dauka to duk karen da zaka zai dauki wadannan siffofi guda uku ya zama malami idan ka tura shi ka ce je ka zai tafi zai je kuma inda ka tura shi din to sai malami suka ce lokacin da zaka tura shi din sai ka ambaci sunan Allah wannan ambatan sunan Allah da kai lokacin da zaka tura shi ne zai zama to kamar yanka da kai masa ma'ana kamar yanka da kai wa dabbar da shi karen zai kamo koda ya kama wannan abin da yake na farauta din idan ya kashe shi babu laifi idan ya kama zaka iya ci me yasa zaka iya ci saboda kamun karen da kashe shi shine kamar yankan da kai masa saboda kai bismillah kafin ka tura shi sannan lokacin da zaka kyare shi ka ce masa kada ya abu kaza to zai ji ka zai fasa eh duk yadda ya fusata idan ka ce masa bari zai bari duk ka koyar da shi wannan sannan lokacin da ya je kamo abin to ba zai ci ba amma da zaka tura kare kai bismillah akan sa sai ka je ka tarayya kamo maka abin da ya kamo ya fara ci to nan dabbar da ya fara ci haramun ci akan ka ba zaka ci ba saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace baka sani ba ya kamo maka ne ko kuma ya kamo wa kansa ne saboda haka ba zaka ci ba saboda haka sai kare ya cika waɗannan sharadan sannan yake zama al-kalbul muallim shi yasa Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah sai yace fakulu mimma amsakna alaikum Allah yace mukallibina irin karnukan da tu'allimunahunna kuke sanar da su mimma 'allamakumullah daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da ku na dabarbaru yadda zasu kamo muku abin farauta sai Allah yace fadhkuru ismallah haka ne ko ku ambaci sunan Allah madaukakin sarki a yayin da za ku tura su. To wannan shine a kare na farko da shari'a ta bada dama mutum zai iya rikar sa a matsayin a karen da zai mu'amala da shi. Sai nau'in kare na biyu shine mashiya, shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace aw mashiyatin. Mashiya shine almalu min al-ibli wal ghanami wal baqar, shine ya shafi dukiya nau'in dabbobi, raguna da cinkiyoyi da awaki da kuma raquma sai kuma shanu, duk sun shiga cikin al-mashiya, ma'ana dabbobin da ake tafiya da su wajen kiyo. To babu laifi mutum ya riki kare domin ya rinka kula mata da waɗannan dabbobin, kamar yadda ne bayani wancan karin cewa abu ne da yake sananne ana yi. Galibi karen yana taimakawa wajen ya hana waɗannan dabbobi kar su shiga cikin me a gonakin mutane su musu barna. Eh, shi ma idan kai training ɗinsa akwai hanyoyin da yake iya bi wajen tattare kan dabbobin ka ba za su shiga inda ba a so su yi barna ba. Wannan shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba wa ma abocin kare dama zai iya riƙe kare irin wannan. Sai kare dangi na uku shine aka ƙara da karen gadi, karen gadin gona. Wasu malaman suka ce ba gona kaɗai ba, duk inda mutum yake buƙata a yi masa gadi, matuƙar karen yana gadi, to wannan mutum zai iya aje kare don gadi babu matsala insha Allahu ta'ala. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ya rike kare ba da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku da muka ambata a cikin hadisin ba, to shine yace fa innahu yanqusu min ajrihi, kullun za a rinka tauyewa a cikin ladansa. Aikin da kake yi na lada, aikin da mutum yake na lada, to kullun za a rinka zabtara, ana gebara, ana ɗauka. Kulla yawmin qiratani, a kowace rana za a ɗauki ƙira'i guda biyu. Wata raya kuma ta zo za a ɗauki ƙira'i guda ɗaya kawai. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito. Za mu karanta hadisi na gaba sai mu bayani akan su gaba ɗaya insha Allahu ta'ala. Hadisi na biyu an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala, wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yarda. Yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace man amsaka kalban, wanda duk ya rike wani kare, fa innahu yanqusu min amalihi kulla yawmin qiratun, haqiqa kullun za a rinka tauyewa daga cikin ladansa gurgurdan qiradi guda daya, illa kalba harfin aw mashiyatin, sai dai karan gadi, shine karan da yake kula da gona wajen gadinta. Eh, kada marasa gaskiya su zo su yi barna a gona ko abin da ya kamata ka, sai a sa kare ya rinka gadi, wannan babu laifi a kansa. Aw mashiyatin, ko karen da yake kiwon dabbobi, wannan shi ma babu laifi a kansa. Muttafaqun alaihi, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Wa fi riwayatin, ya zo a cikin wata riwaya maniqtana kalban laysa bi kalbi saydin, wanda duk ya mallaki ya rike wani kare ba karen farauta ba, wala mashiyatin, ba kuma kare mai kiyo da dabbobi ba, wala arbin, ba kuma karen gona ba, shine kalbu arbi, karen da yake kula da gona wajen gadinta. Fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yawmin, annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullun za a cire gurgurdan qira'i guda biyu daga cikin aikin da yake gabatarwa. To anan wajen malamai sun tattauna akan wasu abubuwa, wasu gabobi a cikin hadisi. Gaba ta farko a cikin wannan hadisi, ɗaya daga cikin manya-manyan malamai magabata Ibn Tin alaihi rahmatullah yake cewa ladan da aka ce za a tauye wa mutum daga cikin ladansa da yake yi, yace za a ɗauka ne daga cikin ladansa da ya riga ya wuce. Eh, za a ɗauka, wala ya juzu ai yanqusa ma ba, za a ɗauka daga cikin ladan aikinsa da yake yi, ke ba wanda ya wuce ba. Yace ba zai yiwu a ce za a ɗauka a cikin ladan aikinsa da ya riga ya wuce ba, a'a, aikin da yake gabatarwa yanzu a ciki za a rinka tawayar aikin, a ciki za a rinka ɗaukar aikin. Yace wal muradu anna amalahu laysa fil kamali ka amali man lam yattakhidhu, yace abinda ake nufi shine aikin sa zai kasance bai kasance cikakken aiki ba, kamar irin aikin wanda shi bai riki karan a matsayin bai dauki karan a matsayin wani abin kiyo ko abin da ya kama da haka ba. Ma'ana wanda ya riki kare za a rinka cire ladan sa, sai kasance aikin da yake yi tauyayye ne, ladan da zai samu bai kai ladan wanda shi bai riki kare a matsayin abin kiyo ba. To sai dai Ibn Hazm al-Zahiri al-Andalusi alayhi rahmatullah shi bai yadda da wannan magana ta Ibn Tin ba, yace lallai a kowanne aiki daga cikin aikin sa da ya gabata da aikin da yake yi, kowanne Allah madaukakin sarki zai iya daukar ladan abin da ya riga yi, tunda dai shar'i ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gindaya wanda yayi kaza za a yi masa kaza kuma sai yayi. Saboda haka tunda ya riga yi wannan aikin za a riga a dauki ladan sa, ta ma koya ne da za a dauki ladan sa. Wasu daga cikin malamai suka ce to wanne irin aiki za a dauka, ma'ana aikin da yake yi da safe ko aikin da yake yi da yamma, duk wanda malamai sun tattauna a kansa. Wasu daga cikin malamai suka ce za a dauki iradi guda daya a aikin da yake da safe, ɗaya iradin kuma sai yayi da yamma sai ya dauki. Ina ba ta an fahimta, haka wasu malamai suka fada, ba an ce iradi guda biyu za a dauke ba, suka ce to idan ya aikin safe yayi aikin ibada ya aikin ladan da yake so Allah madaukakin sarki ya bashi lada akai, to sai ya gama tarawa sai ya dauki iradi guda ɗaya da safe sai a jira. Wannan fa in yayi aikin alkhairin kenan muke bayani, sai kuma a jira sai yamma ta yi, nan ma idan yayi aikin alkhairin da yake gani ya kamata ya samu lada akan sa sai ya ƙara dauki iradi guda ɗaya, sai kuma gobe da safe ma in yayi sai ya dauka, da yamma in ya dauka haka za a yi tai masa, ana ta dauke masa iradi guda ɗaya da safe da yamma. To kaga akwai matsala, akwai matsala sosai. Shi sa malamai suka ce wani irin kira'i za a daukewa wanda yake kiwon kare wanda karen da shari'a ba ta yadda a ajiye shi ba. Wasu daga cikin malamai suka ce shine irin kira'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin hadisin jana'iza. Ai dan mun san hadisin ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin wanda yayi wa mamaci sallah iya sallah kawai zai samu kira'i guda ɗaya ko? Wanda kuma yayi sallah aka je aka raka gawa da shi zai samu kiradi guda nawa?
Guda biyu.
Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa wannan kiradin kowanne ɗaya daga cikinsa kwatankwacin wani dutse ne, katotan dutse, mithlul jabalaini al'azimai, yace kowanne ɗaya daga cikinsu kwatankwacin babban dutse ne, yace asgharuhuma mithlu uhudi, mafi karanci daga ciki shine dutsen da yake girman sa kamar girman dutsen Uhudu, wannan karamin maki nan daga cikinsu. To kullun idan mutum ya tashi ya aikin kirki sai ya dauke masa lada kamar dutsen Uhudu sai a zubar, yayi asarar sa. Wannan zai faru ne duk lokacin da mutum ya rike kare a matsayin abin kiyo. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Shine sai malamai suka cewa mai wanne dalili ne yake sawa za a cire mutum lada mai girma irin wannan daga cikin ladansa, me yasa mutum za a cire masa haƙƙi raɗi guda biyu a cikin ladansa don ya riƙe kare? To sai malamai suke ta kawo maganganu kala-kala. Wasu daga cikin malamai kamar Al-Mansur yake cewa li'annahu yambahu dhaifa wa yurawwi'u sa'ila, saboda aikin kare ne makotan da suke tare da shi zai ta musu haushi ya dame su ya kuma firge mai tambaya ko bako idan ya shigo unguwar, haka ne? To wannan abin da yake yi yana cutar da makota, yana cutar da masu wucewa, yana cutar da sauran mutanen da suke kaiwa da komowa a wajen. To tunda kai ka aje shi kai kai sanadi, saboda haka za a rinka dauke maka ladanka sakamakon wannan kawo shi din da kai yana cutar da mutane, haka ya faɗa. Wasu kuma suka ce shi tauye ladan muhtamalu li ay yakuna anna Allah subhanahu yu'aqibu muttakhidahu bi khidlanihi wa adami tawfiqihi lil amali bi miqdari qiratun mimma kana ya'maluhu min al khairi law lam yattakhidhu suka ce abinda ake nufi da tauye ladan ko cire ladan zai dauki cewa Allah madaukakin sarki zai yi wa wanda ya rike karan wanda ya kawo karan ya rike shi zai masa ukuba ta hanyar tabar da shi da rashin datar da shi yayi aikin alkhairin da ya kamata aikin da ya kamata a ce yayi shi ya samu lada gwagwaba sai Allah madaukakin sarki ya kidatar da shi me dalili saboda rike karan da Allah madaukakin sarki ya ce kada ya abu kaza shi kuma yayi sai Allah ya masa hukuba da wancan abin nan din da yayi to sannan sai malami suka ce wata ruwaya an ce kira'i guda biyu wata ruwaya kuma an ce kira'i guda daya ya zai a hada su shi ma dai wasu daga cikin malami suka ce ai wanda ya kawo ruwaya ta biyu ya kawo da kari kuma ka'ida shine al-hukmu lizaid galibi hukunci akan dauki wanda ya kawo dadi ne ba wanda ya tauye abu ba yanzu misali mutum biyu ne kuma kowanne an yadda da amanar sa kowanne an yadda da gaskiyar sa ba wanda ake zargi da ƙarya ko rashin gaskiya ko rashin amana sai suka kawo labari wannan ya kawo labari wannan ya kawo labari sai kasance a labarin na biyu akwai ƙarin abu ɗaya wanda babu shi a labarin na ɗaya to wanne za a dauka shin wanda bai zo da ƙari ba za a dauka ko kuma wanda ya zo da ƙari shi za a dauka wanne za a dauka wanda ya zo da ƙari za a dauka ina fata an fahimta yawa saboda ka'ida shi wannan tabbatarwa wannan kuma ya kore ka'ida malamai kuma suna cewa ko da yaushe al-muthbitu muqaddamun 'ala an-nafi wanda yake kokarin tabbatar da wani hukunci ko wani abu shi ake gabatarwa akan wanda yake kokarin kore hukunci shine ka'idar malamai saboda haka ƙarin da aka samu shi za a tabbatar akan wanda bai ƙara ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce ai ya danganta yanayin ajiye karan yadda karanka yake cutar da mutane da yadda yake tsoratar da mutane to gwargwadon kira'in da za a kwashe maka idan yana cutar da mutane da yawa sai a rinka kwashe maka kira'i guda biyu idan kuma cutarwarka bai kai ta wancan ba sai a rinka kwashe maka guda nawa kenan guda daya wasu malaman haka suka ambata wallahu ta'ala alam babban dai abin da ya kamata mu fahimta a cikin hadisin yan uwa shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana mutum ya ajiye kare a gidansa ko a duk inda yake mu'amala matukar bai cika waɗannan sharɗai guda uku ba ko ya kasance karen farauta ne ko karen da yake gadi ko kuma karen da yake na kiyo duk mutumin da ya ajiye karen da ba ɗaya daga cikin waɗannan ba kullun za a cire masa lada gwargwadon kira'i guda biyu wannan shine abin da ya kamata a jumlace a cikin hadisin Allah madaukakin sarki ya sa mu dace باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في الصفر وانا بابي زي بياني جمد كرهنت راتيا كررواه في البعير اجكن دب مسمى الرقمي وانا الارا شتلا ربا ودا اذا زي شتفيا سكر راتيا مسا سكر راتيا ودب دسكي كي كررواه او ينسى yana tafiya tana kalan al'ada su ce addinin musulunci sai ya hana wannan al'amari wa ghairihi da wani raƙumi daga cikin dabbobi da suke ta'ammali da su yau da kullun minad dawabi daga cikin dabbobi wa karahiyati istishabil kalbi wal jarsi fi safari da kuma har yanzu makruhi ne mutun ya mu'amalanci kare ko kuma kararrawa fi safari a halin tafiya ma'ana idan mutum zai yi tafiya ya yi tafiya da kare ko kuma ya yi tafiya da kararwa wannan duk shari'ar musulunci ta karhanta ba daidai ba ne shine malamai suka ce ita kararwa abinda ya sa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya karhanta tafiya da ita saboda kamar tana nuni ne zuwa ga inda abokan tafiyar suke kenan saboda tana tafiya kararwa tana me tana kadawa wannan kadawa da take ba alamta inda kuke take ba wanda yake nesa zai iya jiyo inda kuke aiko ya tracing din ku yazo ya same ku to kuma su tafiya ce da suke yinta a cikin duhu maybe akwai abokan gaba maybe akwai yan fashi maybe akwai kaza to ku da kuke so ku tafiya a cikin nutsuwa kuma kana tafiya karara tana kalan me zai faru kenan ai kamar nuna musu kuke cewa ga inda muke kenan ina fata an gane yau haka Imam Suyuti ya faɗa yace kamar wannan shine dalilin da yasa Annabi kira da aminci sai ya tabbata a gare shekar hanta sanya a kararrawa to haka nan kamar yadda na bayani satin da ya gabata duk inda kararrawa take inda kararrawa ce irin wannan mai kalan din shari'a ba ta santa eh shari'a ba ta santa wasu daga cikin malamai suka suna cewa irin kararrawa nan da ake sawa ta kofa gida wanda ake zuwa a danna din nan sai na cikin gida su ji abin nan dinta suka ce ita irin wannan kamar babu komai a kanta matakar karata ba irin kararrawa bace babu komai to amma dai ita ma inda karata irin ta kararrawa ce gwanda a canza ta idan akwai yadda za a canza a sawa ta karata ba irin ta kararrawa bace Allah subhanahu wataala ya samu dace hadisi na farko a cikin babin an abi huraira radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu huraira Allah kara masa yarda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبت إرادة أمن سيسقار تبتع أغريش يتي لا تسحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس النبت إرادة أمن سيسقار تبتع أغريش يتي لا تسحب الملائكة ملائكو باسا تبيا تاردا باسا أبو كنتكر باسا مؤاملنتر رفقة وستواغا وسجماء نمتاني fiha kalbun wanda a cikin sa akwai kare aw jarasun ko kuma a cikin sa akwai me akwai kararrawa to irin wannan mala'iku ba su kasance a cikin wannan tawagar ba wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi yan uwa gaba ta farko da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai la tashabul mala'ikatu mala'iku ba sa abokantakar ba sa kasancewa tare da dukkanin wata tawaga sai malamai suka ce ai mala'ikatur rahma ana nufin mala'ikun rahama kenan mala'ikun rahama ba sa kasancewa ga dukkanin tawagar da suke a cikin ta akwai kare ko akwai kararrawa ba mala'ikun rahama a cikin ta Imam al-Iraqi alayhi rahmatullah yake cewa yahtamilu la tashabuhum mutlaqan wannan fadin cewa mala'iku ba sa kasancewa tare da su zai iya dauka cewa gaba ɗaya mala'iku ba sa kasancewa tare da su duk inda suke mala'ikun rama ba sa nan za su kauce daga inda suke su bar su ci gaba tafiya su kadai wa yahtamilu la tashabuhum bil kala'ati ay wal hibb wal istighfar zai kuma iya daukar abinda ake nufi a koda mala'iku suna tare da su to mala'iku ba za su ba su kariya ba za su yi musu istighfari ba ba kuma za su kasance cikin wanda za su taimake su ba dama ai amfanin kasancewar mala'ika tare da dan adam kenan ya kare ka daga sharrin shedan ya rinka kuma nema maka gafara a wajen Allah madaukakin sarki shi sa akwai hadisi na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya koyar da mu addu'ar tafiya daga cikin abin da yake cewa shine Allahumma anta sahibu fi safar sai ce me wal khalifatu fil ahl Allahumma anta sahibu ya ubangiji kai ne as-sahibu me as-sahib ba ma abuci ba wanda kake tare da shi to Allah kamar ka zamto kai ne wanda nake tare da kai fi safari a cikin tafiya to kamar kana roƙon Allah madaukakin sarki ya baka kariya ta hanyar turo maka mala'ikun da za su kula da kai kenan dan wannan fata an fahimta to lokacin da za ka kasance a cikin tafiya Allah madaukakin sarki zai baka wasu mala'ikun da za su kula da kai idan maka mai da maka sani inda dan adam yake akwai mala'iku adadi mai yawa da suke tare da shi Allah subhanahu wataala ya ce lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri llahi haka Allah ya fada subhanahu wataala lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yana da kowanne mutum a tattare da shi akwai mala'ikun da suke canjin juna suke bibiyar juna sune muaqibatun min bayni yadayhi a gabanka akwai mala'iku wa min khalfi haka bayanka akwai mala'iku nawa ne adadin su Allah madaukakin sarki kadai ya sani to kowanne mutum ya tare da waɗannan mala'iku suna taimaka maka ne wajen baka kariya daga shedani daga tunkuɗe maka wata cutarwa da shedan zai maka sannan kuma suna nema maka gafara a wajen Allah madaukakin sarki to duk lokacin da mutum yake cikin tawagar da yake akwai kare a cikin ta ko akwai kararrawa a cikin ta waɗannan mala'ikun da suke maka wannan aikin sai su janye sai su koma gefe to kaga tunda mala'ikun da za su baka kariya sun koma gefe sai kuma mai a tattare da kai kenan sai shedanu kaga an samu matsala to shine abinda hadisin wannan gabar take nufi na hadisin. Annabi Tsirada amince tsarta bata a gare shi yace rufqatan dukkanin jama'ar dan aka ce rufqatan sune jama'ar da suke tare a waje guda jama'ar da suke tattare a waje guda idan suka rarrabu to sun tashi daga rufqa zaka iya karantawa ka ce rifqatun ko rufqatun diya halatta a larabci ka ambace shi da haka in ka ce rufqatun sai ya kasance jam'in sa shine rifaqatun in kuma ka ce rifqatun sai ya kasance jam'in sa shine rifqun rifqun shine jam'in sa dukkanin su dai ma'anarsu ma'ana ɗaya take dauka shine jama'ar da suke a tattare a waje guda to annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin jama'ar da kare suke tare da shi suke tare da su ko kuma kararwa to wannan jama'ar mala'ikun rahama ba sa tare da su shine Imam An-Nawawi Allah ya masa rahama yake cewa dukkanin mutumin da yake cikin mutanen da lalle sai kai tafiya da su dole ne sai kai tafiya da su babu yadda ka iya kuma mai bi akwai kare ko kararrawa a tattare da su ba za kuma ka iya hana karen nan ya bar cikin su ba saboda ba ka da tasiri a cikin su ba kuma za ka iya hana kararrawan nan ta kada a cikin su ba babu yadda za ka yace to sai kai addu'a sai ka ce Allahumma إني أبرئ إليك مما فعله هؤلاء ولا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم سيمتين يوانا الدؤر يتسي اللهم إني أبرئ إليك يا أبنجزي إنما يبرنت إزوى غريك مما فعله هؤلاء كما كون أبن دواء أن متالنسكي أي كتاوى نتفيا دكري نتفيا دكررواء واند أنبن كسيراد أمنتي سأرت بتا أغريشي أي هني فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك يا أبنجي كدك هناني فللا درجة أبو كنتك كوت فيها ترد ملائكك وبركاتهم كوكما سام البركة سيمتني وانا الدعاء أما وانا ذاك يني أتفيه دعك فكرفنك هو عندك كي أكو كري أو زي كسن تباك لتأثير دعك إيه هناوة يزم سالي أتباك أنتك جي جدا جدا دك جبك أنتك ما أكو كري kaga a matsayin ka na bako zaka ce sai sun fitar da karansu ne kaga ba za ta yi ba eh kuma kai ka zo ka shiga cikin gida kuma gidan an ce mala'ikun rahama ba za su shiga ba ina fata an fahimta kuma kai ba laifin ka bane tunda ba kai ka kawo karam ba to sai kai ta karanta irin wannan addu'a eh ya ubangiji kada ka haramta min albarkar mala'ikunka ya ubangiji kada ka haramta min samun tarayya da mala'ikunka sai kai ta karanta wannan idan Allah madaukakin sarki ji kanka kai kalluzu sai ka shikenan siya aka da mala'ikunsa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wa anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala wannan hadisi shi ban karbo shi daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace aljarasu min mazamir shaitan yace aljarasu qararwa min mazamir shaitan tana daga cikin garayar shaitani wannan hadisi rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih al-imam abu daud ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce ala sharti muslim abisa shartin sahih imam muslim babban malami ibn ruslan yake cewa hadal hadithu wannan hadisi da makaranta yadullu ala anna sababal karahati yana nuna mana ashe dalilin da yasa shari'a ta karhanta riƙon kararrawa kaunuhu mizmari shaitan saboda kasancewar kararrawa mai garaye shedani wa ala hada sai ya ce to tunda haka ne faman sami'ahu duk wanda ya ji kararrawa a inda ba zai iya hanawa ba wa ba isba'ihi fi udhnihi li alla yasma'ahu sai ya sanya hannayensa a kunnuwan sai ya toshe da kanyin ina fata an fahimta wannan haka wannan malamin ya faɗa gaban magana ta farko daga cikin magagganinsa magana ce mai kyau shine lallai daga cikin dalilin da yasa shari'a ta haramta amfani da kararrawa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna garaye shedanci duk abin da aka ce garaye shedan ne shedan yana mai kinan yana son sa shedan yana jin dadin sa saboda haka duk inda kararrawa take akwai shedanu a wajen kenan kaga duk inda shedan yake kuma akwai matsala to shi yasa shari'a sai ta hana amfani da shi to amma kasancewar idan mutun ya ji kararwa ya toshe kundansa to wannan ba dole bane kamar mutumin da yake a wajen da aka kunna kida ne aka kunna kida ana ta kida da sauran su ba shi ya kunna ba kuma ba zai iya wa'azi a saurare shi ba ba kuma zai iya zuwa ta karfi ya kashe wannan kidan ba me zai yi kenan sai ya samu auduga ya toshe kundansa ba wanda ya sa shi ya toshe kundansa ba Allah madaukakin sarki ya ce fattaqullaha mastata'tu ba haka bane ku ji tsoron Allah daidai gwargwadon iko daidai gwargwadon yadda ka samu dama abinda zaka iya yi ka ji tsoron Allah madaukakin sarki wannan matakin la yukallifullahu nafsan illa wus'a yanzu kai abinda zaka iya shine ka kyamata abin a cikin zuciyarka wani lokacin zaka ga mota zaka shiga motar haya ce ko abin nan sai kunna maka kida dididim dididim ana ta yi ya zaka yi sai da Allah malaka shi sai ya ce fita to mota ka ce in kana so ka zo da ka sha kida in baka so kuma ka fita shikenan in ka da mana tafiya sai ka hakura ba haka bane wani lokaci zaka ga makotanku ne ma a wani shago ko wani waje an kunna kida ana ta yi kai kuma kana gefe ko kana gida ko kana wani abu kidan yana zuwa inda kake ba za ka iya kuma ka hana su ba to sai ka kyamata abin a cikin zuciyarka amma zancen ka toshe kunnan ka wannan Allah madaukakin sarki bai kallafa maka wannan ba Allah subhanahu wataala ya samu dace amin babu karahati rukubil jallalati wa hiya al ba'iru aw al naqatu allati ta'kulu al 'adhara fa in akalat 'alafan tahiran fa taba lahmuha zalat al karaha malati babin da zai bayani game da karhancin rukubul jallala hawan dabbar da ake ce mata jallala min al wa hiya al ba'iru ita ce raqumi aw al naqa ko taguwa allati ta'kulu al 'adhara wacce take cin kazanta dabba ce mai cin kazanta mai cin bayan gida mai cin najasa malaita fa in akalat 'alafan tahiran idan bayan ta ci wannan kazantar kuma sai daga baya ta zo ta samu abinci mai kyautaci wanda yake tsarkakakke fa taba lahamuha ta yadda naman ta yake kyautata ya tsaftata wancan abin da ta ci na kazanta ya zagwanye ta kashin sa yanzu ya kasance abin da yake cikin ta menene mai kyau ne to ba matsala zalatin karahatu wancan karhancin ya riga ya bushe sai ka yanka kaya ka kace ɗan uwan fahimta akwai dabbar da malaman fiqh suke ce mata jallala ita ce dabbar da take ta'ammali da me da najasa amma da sharadi wannan ita ce dabbar da abincin da take ci kawai najasa ne eh najasa ne kawai shine abincin ta amma misali tana son abinci mai kyau wani lokaci kuma in ta ga abin da yake na tsanin jisa ne ta danci haka ba irin wannan ake nufi wannan zaka iya yanka kaya ka ci an fahimta yan uwa amma dabbar da najasa kawai take ci kai ko kaza ce ba wai sai raqumi ko wanda yake ajin raqumi ba a'a ko kaza ce ko agwagwa ya kasance kawai bayan gida take ci najasa take ci to malamai suka ce haramun ne a ci wannan naman kazar idan raqumi ne haramun ne a ci naman sa ko kuma a haura a hau bayan sa wasu malaman suka ce makruhi ne ba haramun ba kuma dai menene shari'a ta hana to me zai halatta maka cin sa shine malamai suka ce sai a kama wannan dabbar sai a aje ta a waje guda daure ta a tirke ta sai a rinka kawo mata abinci mai rai da lafiya wanda ba najasa ba tana ci tana kasa yadda wancan najasar da ta ci an fahimta har sai wata najasar ta gushe sai ya kasance mai a cikin ta kawai abinci mai kyau ko to sai kanka kayan ka ci babu laifi amma lokacin da take cin najasan nan baya halatta a ci ta hadisi na farko a cikin babin an ibn umar radiyallahu anhu ma qala an karbo daga abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda shi da mahaifinsa qala yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani al-lalati fil ibli game da jallala dabba mai cin najasa daga cikin raqumi ayyurkaba alaiha da ahu bayanta da ahauta rawahu abu dauda bi isnadin sahihin wannan hadisi imam abu dauda ya fitar da shi da isnadi wanda yake mai inganci babun nahi anil busaqi fil masjidi wal amri bi izalatihi min babun da zamu bayani akan sa shine babun da zai bayani game da an ha yin kaki a cikin masallaci mutum ya kaki ya tofar a cikin masallaci ko ya tofa yawo wannan khati'a ce wasu daga cikin malamai suka ce zunubi ne babba eh zunubi ne babba ba daidai bane wal amri bi izalatihi min da kuma umarni da lalle da an ga wannan abin ai sauri a gusar da shi ai sauri a kawar da shi a samu idan abin da za a iya samun kasa abin ne ne a samu kasa abin ne idan abin da za a iya samun tsumma a goge ne a goge in wanda za a wanke ne a wanke duk abin da aka san zai lalata masallaci wajibi ne a kawar da shi malace idza wujida fihi idan aka samu wannan kakin a cikin masallaci dole ne a gusar da shi wal amri bi tanzihil masjidi da kuma yadda shari'a ta yi umarni da tsarkake da tsaftace masallaci min al aqzar da dukkan abin da yake na kazanta eh dukkan abin da yake na kazanta shari'a ta yi umarni da tsaftace a tsarkake masallaci da shi dan masallaci gurin bautar Allah ne masallaci gurin karatun alqur'ani ne masallaci gurin ambaton Allah ne gurin salatin annabi ne da zikiri da hailala masallaci gurin a tsaftace shi ne gurin a tsarkake shi ne shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi umarni a gina masallatai a cikin unguwoyi da sauran gurare yace kuma sannan wa antu nadhafa wa tutayyaba a tsaftace su a gyara su duk inda masallaci haka ake so a ga masallaci ya kasance kowa idan ya baro gidansa ya taho masallaci to ya kasance masallaci ya fi gidansa kyau ya kasance masallaci ya fi gidansa natsuwa zai shigo masallaci zai na kanshi ina fata an fahimta yawa to haka ake so a ga masallaci haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi umarni ba a bar masallaci a cikin kazanta shi sa sharan masallaci gyara masallaci kula da masallaci ba haƙƙin wasu tsiraran mutane bane kowa yana da haƙƙi duk wanda zai zo ya salla a masallaci kana da haƙƙi ka gyara masallaci kaga an tallar da wani abu dauke ka fita da shi kaga an yi abin da bai dace ba ka hana amma wani shi abin da ya sani kawai shigo masallaci ya yi salla ya shigo masallaci ya yi salla ya fita in ya ga abin da ba daidai bai je ya korafi a waje shine kawai abin da ya iya kwarai da gaske amma masallaci wajen kowa ne saboda haka kowa yana da haƙƙin da zai gyara masallaci shi sa wata mata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya neme ta kwana biyu ya rasa bai ganta ba baka ce baka fata ce irinmu annabi ya ce ina wance aka ce ya rasulullahi ta mutu yaushe ta mutu shekaran jiya da dare ya rasulullahi maka ga babu daɗi kai bacci mu je mu taso ka shi sa muka yi mata jana'iza muka je muka binne ta annabi ya faɗa yace ka ku ƙara irin wannan yace waɗannan kaburbura da kuke gani suke da duhu fal a cikinsu yace amma sallata da addu'a da zan musu Allah madaukakin sarki zai haskaka musu sakamakonta yace mu je ku nuna min kabarinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su a gaba suka je suka nuna masa kabarin wannan matar ya tsaya akan kabarinta ya mata sabuwar sallah sallallahu alaihi wasallam kun san aikin ta sharar masallaci aikin da take kenan annabi ya mata wannan abu sharar masallaci ita kullun abin da take shine za ta fito duk inda aka dan yadda al'idan sune yan tsinkaye da yan abubuwa ta dan tsintsince su haka ta je ta zubar da su ta je ta ebo ruwa ta zo ta tukaran da mutane su zo su iba su alula su sha shikenan abin da take yi annabi yace sai an ji mutane da sun dauka ba wata bace kamar wancan nan ta mutu sai an ji an ga annabi shi kuma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya san tana da wani matsayi na musamman a wajen Allah sakamakon sharar masallaci sai da aka ji aka zauna annabi kabarinta ya tsaya akan kabarinta ya dade ne mata addu'a sallallahu alaihi wa sallam saboda sharar masallaci to ashe kun ga sharar masallaci falala ne sharar masallaci girma ne sharar masallaci samun daraja ce a wajen Allah madaukakin sarki amma yadda muke dauka yanzu kawai shine ni in shigo masallaci ne sallah yanzu na ma idan ya shigo masallaci ya tashi sai da gana duba rigarsa wani rigarsa ta baci ko bata baci ba wallahi kuwa wani rigarsa yake duba wai masallaci ya bata masa riga to me yasa baka zo ka share ba inda zaka zo na din ka zo ka sa ka share mana ko akwai wanda ka aje bawon ka zai rinka baka shara a cikin masallaci babu mutane kawai abinda muka fi iyawa shine korafi kawai eh ai korafi kawai masallaci ba ishara ba to me yasa kai baka zo ka share ba za a share ba shine ai kai ka zo ka share mana kai ka zo ka share sanaka masallaci gurin gidan ɗakin Allah ne eh shine kai tsaye Allah madaukakin sarki jingina shi zuwa gare shi kai tsaye jingina shi zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace amin hadisi na farko an Anas radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace albusaqu fil masjid khati'atun annabi yace lalle topi ko kaki a cikin masallaci ka tofa annabi yace wannan ba karamin laifi bane shine khati'atun ya kawo shi bin nakira litta'zim saboda a girmama shi a nuna wani babban laifi ne amma sai annabi yace wa kaffaratuha kafara wannan aikin da mutun yayi na zubar da majina ko yawo a cikin masallaci shine dafnuha binne wannan abin da ya zubar mutun ya sa kasa ya binne wannan abin da ya zubar amma kun ga ana bayani ga masallatan da suke kasa ne ko irin lokacin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ko suminci ba ai bare ai dabe bare tai kawai kasa ce zalla to idan mutun ya tofar in mutun ya mai da kasa akan ta ba shikenan ba to amma yanzu fa kaga ba ka zo man da majina ka ce zaka sa abin da ka goge ba ina fata an fahimta yawa to malamai suka ce abin da ake nufi da kaffaratuha shine kaffarar da mutun zai yi wajen kada alakin ya ci gaba da bibiyar sa shine je ya goge ko ya share ko ya wanke wannan kazantar da ya zuba a cikin masallaci amma kaffarar ko kuma abin da yayi na asali na zubar da majinan wannan laifin yana nan akan sa har sai ya tuba ga Allah madaukakin sarki har sai ya tuba in wannan fata an fahimta saboda haka abinda ake nufi da kaffaratuha kaffarar ba wai da ka share shikenan ba a'a idan ka bar shi duk wanda yazo ya gani sai Allah madaukakin sarki ya rubuta maka alaki duk wanda ya gani ran sai ya bace sai Allah ya baka alaki to saboda kada kai ta samu alaki idan kai haka ba ka goge ba to shikenan ka tsira daga wannan laifin amma asalin zuba majinar da kai a cikin masallaci wannan laifin zai ci gaba da bibiyar ka dan uwa ba ma masallaci ba hatta kan hanya wallahi kan hanya idan ka je ka zubar da majina akan hanya wani zai wucewa ya kalla ransa ya baci wallahi sai Allah rubuta maka alaki wallahi yan uwa kan hanya ka zo wucewa ka zubar da majina akan hanya addini musulunci addinin tsafta ne addinin musulunci addinin tsafta ne shi sa ai kwanakin baya in za ku lura juma'a guda na wari na hudu ba akan tsafta saboda mu fahimci cewa tsafta wata aba ce mai muhimmanci a cikin addinin musulunci sai kawai mutum ka gane tafiya sai ga kak sai tofa kawai dama hagu ba ruwansa idan kai kaki ka je inda ya kamata ka tofa ga kwata nan ga kaza nan da sauransu amma wani sai kaga inda mutane suke sai je tofa sai wani a cikin tafiya kawai sai ya taka wani abu a mutanen ba da saurin zagi sai ce Allah ya isa kagan ballantana wanda suke zuwa su tsuguna a bakin hanyar su rinka yin fitsari suna yin bayan gida wallahi ina tausaya musu irin waɗannan masu zuwa su bayan gida da fitsari suna da mutane wallahi ɗan uwa su nake tausayawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ku kiyayi gurin la'anta guda biyu wanda yake zuwa ya bayan gida a inda mutane suke wucewa ko inda suke hutawa ko inda ruwansu yake gudana a wata ruwaya ka zo kai bayan gida duk wanda zai wucewa in ya kauda kai ko bai magana ba wallahi sai Allah ya saka masa yanzu lokacin da kaje kai bayan gida a waje mutum dubu nawa suka wuce a wajen da wanda ya ce Allah ya tsine maka da wanda ya ce Allah ya isa da wanda ya gani ya kauda kai waye zai ga bayan gida a kofar gidansa ransa ya mai daɗi to kaga yanzu wani baya ɗauka wannan a matsayin wani abu wannan abin da kake gani wallahi sai baka matsala wajen shiga aljanna wallahi ɗan uwa saboda haƙƙin mutane ne shi kuma haƙƙi ba a gafarta sai ma'abocin haƙƙin ya gafarta maka shine matsalar sai wanda ka cutar ya ce ya ubangiji na yafewa ne shikenan sai Allah ya barantar da shi saboda haka dole bari in lura da irin wannan abubuwan to ballantana cikin masallaci wannan hadisi kamar yadda na faɗa muttafaqan alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi malai cewa al-muradu bi dafnihi abinda ake nufi da binne kaki da mutum yayi a cikin masallaci idza kana al-masjidu turaban ana bayani ne fa idan masallacin ya kasance ƙasa ce aw ramlan ko kuma yashi ne aw nahwahu ko kuma makamantan waɗannan abubuwan abinda yake idan ka haka zaka iya rufe wannan abin da aka zubar yace faywariha tahta turabihi saboda ka sai a binne shi a mai da ƙasa a rufe shi a ƙarƙashin ƙasar da yake qala abul mahasin ar-ruyani babban malami Abul Muhasin Arwani yace shine Abdul Wahid ibn Isma'il ibn Ahmad ibn Muhammad Arwani shi Ruyani din kusan nisba ce zuwa ga garin su wani gari ne a cikin Tabarstan shine Arwani babban malami ne kwarai da gaske gari ne kuma da ya fitar da manyan malaman fiqhu da hadisi da sauran ilmai na addinin musulunci to shine yake cewa fi kitabi al-bahr shi littafin sa mai suna al-bahr wa qila yace al-muradu abinda ake nufi bi dafniha da binne abinda mutun ya zubar na majina ikhrajuha fil masjid yace ai abinda ake nufi shine mutun ya fitar da ita daga cikin masallaci kaga wannan yayi magana mai kyau yace abinda ake nufi da idan a kafarar zubar da majina mutum idan ya shine dafnu ha binne ta shine mai fitar da ita daga cikin masallacin gaba daya eh kaga kamar yara yi a wannan zamanin shi yara yi ne a karni na hudu zuwa na biyar yara yi gaba daya to kaga yanzu kusan alal kalla kace shekara kusan 900 da wani abin da mutuwarsa kaga a lokacin naji a ba tayel kaga ne kusan shekara 900 da wani abu a ba tayel a lokacin to amma kun ji bayanin da yake yace abinda ake nufi da dafnu ha shine ikhrajuha min almasjid ka fitar da ita daga cikin masallacin amma idza kana almasjidu amma idan masallacin ya kasance muballatan masallaci ne da ake masa shimfida da dutse ko wani abu shine muballat duk abinda ake masa shimfida da dutse ko abinda yake tsaya a matsayin dutse kamar tile ko abinda yake da alaka da wannan aw mujassasan ko abinda aka siminti aka dabe shi aka dabe shine at-tajsis aiwa abu kamar siminti haka a dandabe shi to idan masallaci ya kasance haka yake fadalakaha alaihi bimadasihi sai ya kara dagula ya kara dandabe wannan majinar da ya zubar da takalmin sa yasa ya tattake ta wannan me zai lalata wajen zai kara yi mutum ya zubar da majina a cikin masallaci kuma sai ya sa takalmi kara haka ko ya sa kafa sai ya kara haka inda ma bai samu ba dan zai yi me zai samu aw bi ghairihi ko da wannan takalmin sa kama yaf'aluhu kafirun min aljahilina malai sai kamar yadda wasu daga cikin jahilai da yawa suke aikatawa falaysa zalika bi dafni yace irin wannan ba binnewa bane ba irin wannan ake nufi a cikin hadisin ba bal ziyadatun fil khati'a yace wannan karawa kanka laifi ma kake akan laifin da an ce zubar da majina a cikin masallaci laifi ne kuma ka zo ka kara wannan laifin inda bai samu majina bai zaka kara dauka ka kai masa ce ba irin wannan ake nufi ba wa takfirun lil qadri fil masjid kuma kara yawan wannan kazantar ne a cikin masallaci wa ala man fa'ala zalika abin da yake kan wanda ya zubar da ita majinan ayyam sahahu ba'da zalika yayi sauri ya samu wani abin da zai iya goge ta ta tafi gaba daya ta fita daga masallacin bi thawbihi da tufafinsa aw bi yadihi ko da hannunsa aw ghairihi ko waninsa aw yaghsilahu ko kuma ya wanke shine abin da ya kamata shi sa an tambaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa idan mutum yana cikin sallah kuma sai kaki ya zo masa ya zai yi kenan to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai mutum ya tofar a karkashin kafarsa ta hagu idan babu kowa a tattare da shi idan babu wani agunsa babu wani adamansa ana bayani a masallatan da suke kasa ne kenan a wancan lokaci sai ya binne shi amma idan duk hakan ba zai yi ba fa sai ya tofa a rigarsa sai ya shafe shi ya fi masa alkhairi sama da ya tofa a cikin masallaci hadisi na ƙarshe da zamu dakata a kansa insha Allah ta'ala wa anna Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga uwar mu'minina na Aisha Allah ƙara mata yarda tace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ra'a fi jidaril qiblati mukhatan yaga majina a alqiblal masallati wani ya tofar aw buzaqan ko yawo aw nukhamatan ko kaki duk abu ɗaya ne fa hakkahu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa yaje ya samu abu ya goge ya kankare wannan yawon ya fita daga inda yake sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito saura hadisi guda daya eh bari mu karasa hadisin guda daya saura guda daya a babu hadisi na ƙarshe a babin wa an Anas bin radiyallahu anhu an karbo daga Anas bin Malik Allah ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace inna hadhihi almasajid lalle waɗannan masallatai la tasluhu li shay'in min hadha albawl ba sa inganta da wani abu daga cikin fitsari da kuke a cikin sa walal qadari ko wani abu na kazanta da kuke zubawa a ciki innama hiya li dhikrillahi kadai masallaci an yi shi ne dan ambaton Allah wa qira'atil qur'ani da karatun alqur'ani au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fada wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingata ta littafin sa yan uwa wannan hadisi hadisin imam muslim ne hadisi ne mai tsayi wanda imam al-bukhari ma ina gani ya fitar da shi hadisin wancan balaraban kauye da ya shigo cikin masallaci ya samu gefe da ya fitsari to shine ya shigo manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da zaure da sahabbai fitsari ya matse shi kawai da yake kasa ce sai ya koma gefe ya samu guri kawai sai ya tubo wanda sai ya fara fitsari yana fara fitsari sahabbai suka yi kansa ta ana kyararsa ana yi masa fada saboda bai kamata ya zo cikin masallaci ya fitsari ba to sai annabi ce su rabu da shi sai da suka rabu da shi kammala fitsarinsa kaf a cikin masallaci sai annabi ce a je a kawo guga ɗaya na ruwa saboda haka aka je aka ebo ruwa guga ɗaya ko motuki ɗaya aka zo annabi ce a sheka shi akan wannan fitsarin aka sheka shi akan daidai inda ya fitsarin shi kenan sai annabi ya kirawo shi to shine sai ya gaya masa wannan maganar yace kaga waɗannan masallatin da kake gani yace ba fa an gina su ne dan ai fitsari a ciki ko dan ai bayan gida ba yace a'a gina su ne dan ai sallah ai karatun alqur'ani a ambaci Allah a cikin su shine abin da yasa aka gina su yace ka daina yi kaji ko yace insha Allah ta'ala ba za a sake ba shine wannan balaraban kauye ji dadi yawa annabi addu'a sallallahu alaihi wasallam yace ya ubangiji Allah ka jikana da ni da Muhammad mu kadai duk waɗannan Allah kada ka jikan su yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ma'ana yace Allah ka jikana daga ni sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk waɗannan Allah kada ka jikan su shine annabi yace masa ai laqad hajarta wasi'an ai rahamar Allah mai yalwace kuma ka kuntace ta a waje guda daga ni sai ka yi taimana yawa ka dan buɗa musu samu su ma to ya buɗa dai bai buɗa ba dai ya dai addu'ar sa shi to wannan shekin da mana taushin hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawan mu'amala kun ga abin da yazo tsakani da Allah mutum yazo ya buɗa wandansa a masallaci ya sa fitsari me kake gani ai shi maybe shi ogan ne zai fara ba da dama a dake shi sai a dake shi dukansa ne amma kun ga sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a sun taso masa malami suka ce saboda lokacin da ya fara fitsarin nan wani sashi na fitsarin ya fito wani kuma bai gama fito ba idan aka tsare shi zai cutu saboda ya fara idan da ake fitsarin bai fito bane gaba daya zai iya rike kayansa amma wani sashi ya fito kuma ka ce komar da shi haka to zai cutu a lafiyance kenan sai annabi ya ce ku bar shi ya karasa sai dai karasa fitsarinsa kaf sannan sai annabi ya kira shi kuma ya masa magana mai taushi mai dadi dan Allah mai fi wannan dadi eh shi sa in dai zamu koyi dabi'u irin na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zamu zauna lafiya eh zamu zauna lafiya sosai sai dai kawai shedan yana shiga ya fita ne ya ga ba a zauna lafiya din ba Allah madaukakin sarki ba mu ikon fin karfin sa abinda baka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya amin kusuran da muke Allah subhanahu wataala ya yafe mana amin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah